الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود وديا سبتك الله سبحانه وتعالى عند يسر من هدوى وننصفيا تأصبر نولي تأليه النيو شانا شابكوكو na'am sha bakwai ga watan Shawwal a shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daidai da 24 ga watan 8 a shekara ta 2013 kuma a yau ne bi idnillahi tabaraka wa ta'ala zamu dawo ci gaba da karatuttuka waɗanda suka dakata saboda hululin shahr Ramadan kamar da aka saba in Ramadan yazo akan tsaya ayi darussa a tafsirin Al-Qur'ani mai girma bayan sa kuma akan ci gaba da abubuwan da aka saba na darussa to ayo insha Allah zamu ci gaba da waɗannan darussa kuma wannan na Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ish Shaitan na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani ibn Taymiyyah da kansa zamu fara kuma wannan shine zai zama darasin mu na 41 ko yawa darasin karshen dama mun tsaya ne inda malamin ya bayyana mana cewa zaka ga daga cikin abubuwan da mafi yawan masu bin hanyoyin tasawuf sukan bi na girmama wasu mutane a kira su waliyai yakan kai ga har akan dauki wasu mutane waɗanda suna tunkarar najasa suna hulɗa da najasa suna cin abubuwan da suke ma najasa wasu kuma mahaukata ne ba su da hankali kowa ya gansu ya san ba su da hankali a gari ma an san tababbu ne to amma sai ka ji an ce waɗannan mutane waliyai ne saboda me kawai kasancewar ba shi da hankali nan yana da wani abu da ya fita daban da shi daga cikin al'umma sai a rika cewa ku daina wulakanta shi fa ba mahaukaci bane waliyi ne ana wannan ko ba ai to wannan yake magana cewa akan samu irin waɗannan al'amura wasu kuma akan samu alaka ce ma da shaidanu ma'ana aljanu ita suke yi har su rika fadin wasu maganganu sai a ji a ce a kai ku daina fakaryata maganar wannan domin kuwa waliyi ne har a dabbobi sai a samu wani sai a ce masa wali kamar da na ambata mana wasu hasukan ambaci wani jaki a ce masa wali duk waɗannan abubuwan sun gudana a tafiyar wannan matafiya da ake cewa ko ake ɗauka hanya ce da take tsarkake mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa a haƙiƙa ne an kaucewa hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora al'umma a kai to in ban manta ba inda muka tsaya dai daf sosai a wannan darasi shine mun gama karanta abinda Malam Ibn Taymiyyah ya ambata a sama zamu yi karanta sharhin Malam Salih Ali Sheikh ne wanda ya kasa haka ne inda yasa alama ta daya yake cewa hadhihi sifatun mawjudatun fi fi'atin mimman yudda'a annahum min al-awliya wadannan sifofi ne wadanda ake samun su a cikin wato wasu yankoki wasu jama'a wasu kungiyoyi mimman yudda'a na daga waɗanda ake da'awar annahum min al-awliya cewa su waliyai ne wa annahum min ashabil karamat kuma cewa suna da wasu karamomi da suke aikatawa ma'ana suna da wasu karamomi da sukan bayyana daga gare su to sai karka sa su yace al-fi'atul ula kungiya ta farko ko yanki na farko na irin waɗannan mutane da zaka ji ana sa su a cikin waliyai yace su ne al-majazibu wal majaninu al-majazib jam'in majzub al-majanin jam'in majnun gaba ɗayan su ala wazni mafa'il jam'in maf'ul mun gane majzub wani istilahi ne na sufaye wanda abin suke nufin da shi idan mutum yana zikirin Allah ko ya shiga wani hali to sai wata fusga ta same shi sai a dan fusge shi sai ya dan zautu sai ya fadi wasu kalmomi da ba a saba ji ba to ni shi ake ce ma majzub kanin mahaukaci ne ka iya fadin haka da Hausa yawa ba amma mahaukaci da aka saba ana ganin sa a cikin gari ba amma fisga ce ta same shi da fita daga hankalinsa sakamakon ko dai tsawon yunwa ko kuma wato abin da yake din da abin na zikirin ko tsalle yake in ya hada shi da rawa da makamancin wannan ko kuma wani abu da ya yadda da shi cewa in ya ji an ambace shi ko in shi ya ambata sai ya zautu nan da nan sai hankalinsa ya fita ko kuma ya fadi ya suma sai a ce jazaba ce ta kama shi ai muna ji ana fadin wannan ko jazaba ta kama shi to wanda jazaba ta kama shi ake ce ma majzub jam'in sa shine majazib yawa mun fahimci wannan majanin kuma da ma mun sani majanin a larabce jam'i ne na majnun majnun sanannen mahaukaci yawa to wannan sune dangi na farko yace wa fihim mithlu hadhihi sifat suna da waɗannan irin sifofi da ya ambata a sama dan inda ban manta ba ya gaya mana cewa daga cikin su akwai masu yawo a cikin najasa ba sa alwala ba sa tsarki ba sa komai kullun a cikin kazanta suke wani ma a bola yake kwana wani ma a cikin bandaki zai kwana amma kasancewar an ganshi a sura irin wannan bakuwa sai kaga an zo an girmama shi misali zaka samu in ba ku manta ba anan an samu irin waɗannan abubuwa ko da ban da dadewa muna kanana kaga mutum ba a san shi ba ko kuma mahaukaci ne a kasuwa ma yake kwana sai kaje an ce wannan nan fa yana cikin waliyai yara suna jifan su sai a ce ku daina ai waliyin Allah ne to irin waɗannan abubuwa sune yake fadin cewa suna da irin wannan sifofi min tarkil wudu'i na barin alwala mutum zaka ganshi baya alwala wassalati ba ma ya sallah ba alwala ba sallah li'annahu majnunun aslan domin ku shi majnuni ne asalin sa ba shi da hankali dama mahaukaci ne wannasu ya'taqiduna fi jununihi su kuma mutane suna da wata aqida dangane da wannan haukana sa suna daukar cewa ai mahaukaci ba mahaukaci bane amma waliyi ne kama sabaka an zakarna kamar da gabata mun ambaci wannan alfi'atu thaniya dangi na biyu ko kungiya ta farko ko yanki na biyu daga cikin waɗannan yankoki wanda ya ambaci guda uku ne na biyun shine ce ad-dajjaluna maƙaryata na ce dajjal da ma'anar tun wanda ke yi wa mutane yaudara ya nuna musu abu kamar gaskiya ne alhali ƙarya ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa a bayansa za a samu 30 dajjaluna kazzabuna kulluhum yad'i an-nubuwa za a samu mutum 30 maƙaryata dajjalai ma'ana dajjalai mai da'awar abin da babu shi maƙaryaci me yasa aka samu nan kuga daga sunan dujal almasihi dajjal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu kowace sallah idan mun yi sallah kafin mu sallama ai ya umarce mu da yin neman tsari addu'ar neman tsari daga abubuwa guda hudu allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال gurgudan lafuzan da suka zo a cikin wato wadannan ko riwayoyi a wannan hadisi ya wadannan abubuwa guda hudu neman tsari daga azabar jahannama neman tsari daga azabar kabari neman tsari daga azab daga fitinan rayuwa da mutuwa da kuma neman tsari daga wato dujal ana kiransa almasih saboda yana shafe a ƙasa yana bin ko ina daga cikin ƙasa ba inda zai je ba inda ba zai je ba a duniyar nan banda Makka da Madina shine Allah madauki zai hana shi shiga kuma duk inda ya je zai umarci mutane da yin abubuwa na mamaki za a ga wasu abubuwan mamaki suna faruwa daga gare shi zai ce sama ta zubo da ruwa kuma kaga ruwan ya zubo ƙasa ta bulbulo da ruwa ya fito wuta ta fito nan sai ta fito ya umarci mutane su shiga aljanna ko su shiga wuta yace wanda yayi masa da'a zai sa shi a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gaya mana aljanna tasa ita ce wuta wutar tasa kuma ita ce aljanna har yake gaya mana cewa babu wani annabi sai face ya tsoratar da al'ummar sa a wannan fitina ta dujal babu sharri da aka samu a duniya gabaɗaya irin fitinar dujjal. Me yasa aka kira ta fitina? Domin jarrabawa ce da za ta jarrabi a gwada mutum shin ya yarda da Allah, Allah nan da bai taɓa ganinsa a duniya da idansa ba, idan wannan na rayuwa ta duniya ya yarda da shi, ko kuwa duk wanda ya zo ya yi masa tamwihi, ya yi masa wata dabara, ya yi masa siddabaru, ya yi masa rufa'ido da wata dabara, sai ya ɗauka shi ma Allah ne. Domin shi dujjal ɗin nan zai da'awar shi Allah ne. Shi yasa har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ba Allah bane shi, domin ko shi dujjal zai zo a'awar, a'awar shi ne mai ido ɗaya. Yawwa, sai ce wa inna allaha laysa bi a'awara, Allah kuwa ba a'awar bane. In ka ji balarabe ya ce a'awar ana nufin mai ido ɗaya. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ba mai ido ɗaya bane. Don haka shi ko wannan da zai zo muku da ido ɗaya. Don haka alamar dujjal shine zai zo da ido guda ɗaya, kuma maktubun ala wajhihi kaf fa ra, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, a rubuce yake a gaban, a fuskarsa, a goshinsa a rubuta ka da fa da ra. Me kenan? Kafiri. To amma duk da haka, saboda abin mamakin da zai yi, zai ce kai ruwa ya zubo, sai ruwa ya zubo, wannan faɗi ka mutu, sai ya faɗi ya mutu, sai ce to shine Ubangiji, ku yi masa da'a. Kaga ashe kenan, duk wanda bai san Ubangiji na haƙiƙa ba zai iya cewa eh, tunda wannan yana da ƙarfin ya ce abu kaza ya faru kuma ya faru, to lalle kila shine Ubangijin, sai a bi shi. To wannan bin nasa bayan ku an san ba shi bane, shine ake cewa fitina. A jarrabi zuciyarka a gani ka san Allah na haƙiƙa, ka yarda da shi, ko kuwa zaka bi kowa dan ya zo maka da abun mamaki. Me ya alaƙar wannan da wannan babi da muke magana? Masu da'awar walittaka zaka gansu suna i'timadi, galibin i'timadin su akan, suna dogaro akan cewa wane da ake da'awar waliyi ne ya aikata wani abu wanda yake ba a saba gani ba. Mun yi magana akan wannan a baya, me ake ce musu? Abubuwan da ba a saba gani ba da suka keta al'ada, khawariqul 'ada. Yawwa, khawariqul 'ada, haye kakka sa mana, akwai ta bangaren magana, akwai ta bangaren aiki, haka ne ko? Yawwa, to waɗannan abubuwa din, dan mutun ya zo, misali an ga mutun yana yawo akan ruwa, ya taka ruwa, ya yi tafiya akan ruwan nan bai nitse ba, ko kuma ku ganshi yana yawo akan iska, ko kuna zaune da shi kawai ya ce muku ai sallar juma'an nan ku da kuka yi ɗazu shi a maka yayi, bayan kuma har lokacin sallar juma'ar yana nan a garin ku, misali a ce anan yake a ganin garin nan da nan, sai ya ce muku ai ɗazun nan da kuka ga baya nan, to shi a maka yayi sallah ya dawo, ko faɗa yayi ko alama kuka gani. Didde masu irin waɗannan abubuwan galibin mutane a jahilci sun ɗauka mai wannan shi ake ce mawali ko? To shine malami yake faɗin cewa ba haka bane. Wali alamarsa ita ce bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga duk abin da Allah ya ce ayi, to shine a sahun gaba wajen yi. Mai tsoron Allah ne, mai bin dokokin Allah, baya sabawa Allah. Ai kuma kuma ta bada duk mun tattauna wannan. Akwai dangin mutane kashi uku. Gurgudan fassarar faɗin Allah madaukaki da yake cewa thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasidun bil khairati wa minhum sabiqun bil khairati wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Waɗannan ya kasa su kashi uku. Na farko me? Zalimun li nafsihi, sai kuma muqtasid, sai kuma sabiqun bil khairati bi idhnillah. Shine har ibn Taymiyyah bayyana mana, yace zalimun li nafsihi shine mai aikata zunubi, mai aikata saban Allah, musamman kaba'irul dhunub yakan auka ciki, to wannan ya zalunci kansa. Amma kun ga duk da haka yana cikin al-mustafauna, waɗanda Allah ya zabe su an ba su littafi. Na biyu muqtasid, wanda yake matsakaici. Matsakaicin nan shine mutumin da ba za ka ce baya go ba fallasa ba, amma yana aikata farillai, yana kuma nisanta zunubai. Yawwa, yana aikata duk farillai baya sakaci, sannan kuma baya sabawa Allah, shine muqtasidi. Wannan kuma sabiqun bil khairati bi idhnillah, shi kuma shine wa? Shine wanda yana aikata farillai chif a cike, sannan yana karawa da nafilfili, kuma sannan ya nisanci sabon Allah. To waɗancan sune ake ce ma al muqarrabuna, sune waɗannan sabiqun bil khairati bi idhnillah. Su kuma waɗanda suke waɗanda na kashi na biyu al muqtasidun, ana ce musu me? Ashabul yamin. yauwa ba ku manta ba sannan waɗannan kuma waɗanda suke yan muna laifi muna saban Allah subhanahu wataala to su kuma waɗannan su ne ba mutane adiyun waɗanda dai su ba su ga wancan gefen ba kuma ba a ce musu waliyai waliyan kala biyu ne kawai ko dai muqtasiduna ko kuma sabiquna bil khairati amma mai saban Allah wanda yake yin zunubi babba to ba a cikin waliyan Allah a istilahi yake nufi ba a ja abinda Allah madauki ga mana a cikin alqur'ani ba abinda Allah madauki fada a cikin alqur'ani yayin itlaqin dukkan wanda yake da imani kuma mai tsoron Allah to amma malamai a istilahin bayanin yadda ake daukar wali kuma gurgurdan tafsirin da suka yi ga hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ko mudin mun karanta wannan hadisin cewa duk mutumin da yayi gaba da wani waliyi na to na sanar sheshi da yaki da ni annabi sannan Allah madauki ya ga mana a cikin hadisin nan qudsi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh wa ma taqarraba ilayya bi shay'in ay wa lam taqarraba 'abdi bi shay'in min an-nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi hazwa qashan hadisi to wannan ya nuna mana yadda ake zama wali ta hanyar aikata farillai ba yadda za a yi ka shigo kofar zama waliyi sai ka shiga kofar aikata farilla in ka ga mutum baya aikata farilla to ba ya fudda kansa daga zaman zame waliyi amma in ya tsallake wannan kofar ta aikata farillu cif babu sallar da take wuce shi musamman kuma a cikin jami'i yawa duk abin da Allah ya dora a aikata azumin watan Ramadan da shi ake yi yana zakka in yana da dukiya sannan kuma yana aikata waɗannan abubuwa na nafilfili tsayuwar daren nan zikirin Allah subhanahu wataala waɗanda da su ne ake samun maqamat inda Allah tabaaraka wataala to waɗannan daga su ne kuma sai a samu mutum ya zama wali in ya zama wali sai ya samu wancan sifa Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga jinsa da kuma wato ganin sa duk ba zai fita daga abinda Allah madauki tsara ba wannan dai na san duk mun tattauna da ku a baya to me yasa muke tsayawa akan wannan magana ta dajjalu waɗanda suke da'awar cewa su waliyai ne sukan fi damuwa da ko waɗanda ake da'awar su waliyai ne sukan fi damuwa da abinda za a aikata na ban mamaki din nan wasu kuma makaryata ne ba wannan abin ne a gaban su ba to wannan su ake ce madajjaluna su ne zai karanta zamu karanta sai ke cewa alladhina urifu ko arafu anna mithla hadhihi sifat waɗanda sun san cewa waɗannan irin siffofi ya taqidun nasu fiha alwalaya mutane idan sun same su suna daukar mutum waliyi ne nan me yake nufi ai akwai wannan zancen da muka karanta na dangi na farko cewa ana daukar majazib da majanin mahaukata ana daukar su me waliyai wannan ai aqidar mutane ce ta jahilci to sai a samu wani mutum shi yana so a ce masa waliyi kuma ya ga cewa mutanen garin sun yadda da cewa in sun ga mutum tababbe yana hulɗa da najasa sai a dauke shi waliyi to sai ya zo ya zama tababban gangan domin a ce masa waliyi mun gane wannan kunga wannan gangan din ita ta sa shi wannan ajin dajjali ne makaryaci so yake samu matsayi a gun mutane yazo yayi da'awar haukan ƙarya da kuma shiga cikin kazanta domin mutane su ce ai ko wannan wali ne kaga ya shuci kansa da yawa Allah madauki ya sauke sai ce fa aradu an yaj'alu li anfusihim maqaman sai suka so nufin su shine su sama kansu matsayi a wurin mutane fatalabbasu bi hadhihi sifatil munkarati sai suka sama kansu waɗannan siffofi abin kyama abin ki zama a cikin najasa ba wanka ba wanki kullun a kazanta ba tsaftace jiki gashi bususu shekara guda bai taje kansa ba gashin ya kukkulle saboda kawai mutane su zo wucewa kuma wani lokacin sai riga dan jefa kalmomin salati haka sai ya ce ai ba mu haukaci bane ai waliyi ne to in sun san mutane suna da irin wannan aqidar sai su zo su yi wa mutane wannan diramar da wasan kwaikwayon saboda su samu wannan matsayi a wurin su shi yake nufi sai ce wal iyazu billahi Allah ya tsare mu li ajli an yu'azzimahum an-nasu kawai domin mutane su girmama su wayad'u fihim alwalayata kuma mutanen su yi da'awar cewa su dinnan waliyai ne kun gane wannan dangi ne na biyu ko yawa to alfi'atu thalitha dangi na uku daga cikin mutanen da suke shiga wannan aji yace alkahanatu sune bokaye wasaharatu da masu sihiri wa ashabul makhariq ash-shaytaniyya da kuma ma'abuta abubuwan ban mamaki ta bangaren shedanu masu hulla da aljanu kenan sai she wal musha'awidhuna minhum yace masu siddabaru yan wato masu yin rufa'ido sune musha'awidhun yace minhum uqala daga cikin su akwai masu hankali ma'ana masu hankali ne su walakin yasta'inuna bil jinni sai dai suna neman taimakon aljanu yawwa su suna da hankali amma kuma suna neman taimakon aljanu kun san cewa duk boka inda ya boka ne to yana hulla da aljanu kun san haka ko ba ku sani ba yawwa inda ya bokan ne na gaske to da aljanu yake hulla su za su sa shi yayi musu da'a ko kuma su sa shi ya sa wanda za a yi masihirin yi musu da'a ta hanyar yanka wani abu ko bauta musu da wani abu ko kuma daina bautar Allah ko a ce wa mutum ba za ka samu wannan bukata taka ba har sai ka daina sallah ta kwana 40 ba kai ba masallaci ko kuma a ce kada a ga kana karanta alqur'ani daga yau ba kai ba alqur'ani a ce kai shekara biyu baka taba alqur'ani ba in ka gama bayan shekara biyu nan ka zo za mu gaya maka abin da za ka yi kuma sannan sai ka ci nasara akan abin da kake so ko kuma ka ce su ce wa mutum ko ummace ce a ce ta dauki ayoyin alqur'ani a wanke ayoyin da ruwan abin nan da jinin su na haila duk ana wannan ko ba ai yawa to duk waɗannan bokaye ne masu yi kar ku sake ce musu malamai ba malamai bane duk wanda kaje gunsa yayi umarni da irin wannan aiki to ba malami bane boka ne to waɗannan mutane da su da masu wato da yawa duk da cewa su suna da hankali amma suna neman taimakon aljanu wa yastakhdimuna aljinna kuma suna amfani da wannan aljanu din yakunu lahum mithlu hadhihi sifati sayyi'a wanda zai zama suna da irin waɗannan miyagun sifofi din sifofin kazanta dan da wahala kaga mutumin da yake boka kuma ka ganshi da tsafta boka ne kullun a cikin kazanta saboda su shedanu a dabi'ar su ana nufin aljanu ba sa san wani abu mai kanshi sun fi son kazanta me yasa ake cewa mutum in irin koda masu ruqiya da ake karanta yau mutum karatu suna sa mutum ya shafa wasu turare nau'i daban-daban saboda wannan aljanin ba sa sha'awar irin wannan duk abin da ke kanshi ne da tsafta ba sa sha'awa in kana tsafta kana bautawa Allah to waɗannan abubuwa ba za su zo gunka ba insha Allah bi idhnillahi ta'ala tare da zikirin Allah da komawa zuwa ga Allah da karatun alqur'ani amma in mutum yana son kazanta da son ya zauna cikin datti da mugun hali ga zuciya baƙaƙirin to ya haɗu da shedanu musamman a ce yana da hasada yana da mummunan kulli dangane da ƴan uwansa to wannan kofar shedan a jikinsa take Allah madauki ya kiyashe mu to shine sai suna amfani da shedanu suna samun irin waɗannan sifofi ce hadhil fi'atu thalathu waɗannan dangogi guda uku waɗanne da waɗanne المجاذيب والمجانين ديك نكو الدجالون ده كما ودنن الكهنه والسحره واصحاب المخاريق الشيطانيه ودنن دنگوغي غدا اوكو سي يشي دكانن سو ادعى فيها الناس الى يومنا ما متاني سنا دعوا cikin su ma'ana dangane da su ila yawmina har zuwa yau din nan da muke rayuwa a cikin ta annahum min ahli al-karamati wal awliya cewa su suna da karamomi kuma cewa su waliyai ne malam yana nufin har zuwa yanzu tunda shi mutumin zamanin nan ne yake cewa har zuwa yanzu nan da muke ciki akwai irin waɗannan aqidu a garuruwan musulmi da yawa kuma kun shaida sai shi najidu fi ba'd al-bilad muna samun wannan irin abun a wasu kasashe yuqalu lilkahini ana cewa boka innahu waliyun wa huwa kahin zaka ji ana cewa boka waliyi gashi kuma cewa boka ne shi boka dama shi tunda kullun a cikin wannan hulɗa da take yake kai baka san irin umarnin da shedanin nan suke bashi ba dama ba shi ba zancen sallah ba zancen azumi ba zancen zakka ba komai ba abin da zai na ibada tunda baya alwala ma wani Allah madauki ya sauke to sai yake cewa ina ne waliyun wayhi wa huwa kahin yace innama yukhbiru min tariqil jinni shi yana bada labari ne ta hanyar wani aljani وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي يترك الصلوات ويلابس النجاسات ولا ينطق كلمة عاقلة يجعلون ذلك أيضا دليلا على ولايته وكرامته yace haka nan daga cikin su akwai wanda suke daukar wali abin nan mahaukaci wanda baya sallah mahaukaci ne ba zancen sallah domin mutumin da ba shi da hankali ai kaga an dauke masa alƙalami dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana rufi alqalamu an thalathati mutum uku an dauke musu alƙalami mai bacci har lokacin da ya farka yaro har lokacin da ya balaga da kuma mahaukaci har lokacin da haukansa ya gushe hankalinsa ya dawo sannan sai alƙalami ya dawo kan mai ma'ana alƙalami wato rubutu na abubuwan da ake rubutawa mukallafi akan ya aikata kaza a bashi zunubi akai an dauke masa naka duk abin da yake babu to kaga baya sallah sai su zo su dauki cewa wannan rashin sallah din da yake yi da kuma najasan nan da yake mu'amala da ita kuma baya fadin wata kalma mai hankali kalma ɗaya mai hankali baya fadi to sai su dauki waɗannan dukkan su a matsayin alamomi ne na walayatihi cewa shi waliyin Allah ne a wa karamatihi cewa duk waɗannan abubuwan da yake karamomi ne yace wa kadhalika alfi'atu thalitha hakanan dangi na uku nan wato bokaye yace fa kama zakara shaykhul islami kamar yadda shaykhul islami ya ambata huna anan anna ahla al-imani lahum sifatun wa ha'ula'i wa in dhaharat ala aydihim khawariqu cewa su ma'abuta imani suna da siffofin su waɗannan kuwa duk da cewa mun ga wasu abubuwan mamaki sun auku ta hannunsu ko suna yawo akan a sama ko kuma suna yawo a ruwa ko an zo ana neman su suna zaune kuma ba a gansu ba da makamancin irin waɗannan yace fa inna ma hiya min ash-shayatin wannan abun aljanu ne suke taimaka musu su yi musu irin wannan litughwiyan nasa domin aljanun su halaka mutane su batar da su wannan yana faruwa har ina ji mun taba magana a baya Ibn Taymiyyah yana faɗa da kansa wani lokaci yana cewa wasu mutane suna zuwa wurinsa sai su ce sun je makabarta sun ji muryarsa har sun nemi a gaje su sun kira sunansa sai ce a shi ba shi bane shedani kuka ji aljani ne yace ni ba yadda zan shiga wannan hali ya ƙaryata su shi fa kenan ku duba saboda Allah madauki ya taimaka shi mai tsoron Allah ne kuma bai dade wannan hanyar ba amma waɗanda suka yadda da irin wannan hanyoyin mabiyansu za ka ga kalau za su rika fadin wannan abu kuma sun san ƙarya ne wani lokacin kuma aljanu ne suke rudar su ko shi har Ibn Taymiyyah yana faɗa cewa hakika zai iya faruwa sai ka ga aljani ya sa wani mutum ya bayyana da sura irin ta shi wannan malamin da kake so sai ka kira shi kuma sai ya bayyana kaga an gama halaka mutum sai ya dauka yaro ya kirawa ne kuma har ya zo masa ya ganshi dan me za ku ce wannan abun ƙarya ne ana taba ku labarin an taba irin wannan wani lokaci ko shugaban wata tafiya bayan ya mutu daga cikin sufaye irin ziyara da ake zuwa ta makabarta shekara shekara aka je makabarta aka dawo shi shugaban sabon shugaban yana zaune cikin jama'a bayan an dawo sai kawai sai aka ga kama kuka yayi ta kuka wurjanjan sai aka ce akar makallahu me ya faru ne sai ce ai malam ne da muka je ziyara kabarin sa yanzu to shine ya rako mu gashi nan yanzu ya fita daga zauren nan ku duba ku waɗannan abubuwan ana yin su domin ai wasa da hankalin mutane mutane kuma sai aka kama ihu ana tsalle wannan na faduwa jazaba ta kama shi an rude wai abun mamaki ya faru to mutane ba su san me ake ce ma walittaka ba sai ta irin wannan sura din to shine malamin yake so ya fadakar da mu cewa hanyoyin nan hanyoyi ne na masu wato bin hanyar da ba daidai ba suna amfani da waɗannan irin alamu cewa an yi wani abun ban mamaki kawai dan su nuna cewa mutum wali ne alhali ko abun ba haka bane sai ce fa inna ma hiya min ash-shayatin wannan sheidanu ne aljanu suke aikatawa litughwiyan nasa domin su wato batar da mutane shayatinul jinni shedanu daga cikin aljanu qad tuzhiru lil mar'i ba'd al ma'lumati su wadannan shedanun wato aljanu sukan iya gaya wa mutum wani ilimi su ba wa mutum labarin wani abu da zai faru nan gaba wa qad taj'alu lahu ba'd al ahwali suna iya sa masa ma wasu halaye wani yanayi da zai shiga cikin sa ya rika jin wani abu a jikin sa yana tasawurin kamar an gaya masa wani abu wanda da bai sani ba wannan shine ke sawa ku ji bokaye suna gaya wa mutane labarin wani abu nasu da ya bata. Aljani ne zai ga, tunda aljanu Allah madauki ya ba su damar su tashakkule, su canja yanayinsu, su zama mage, su zama mashiji, su zama kare, suna iya wannan. Kuma sannan suna ganin ku ko ba kwa ganin su. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Haka ne Allah madauki ba mu labari ai ko a cikin suratul a'rafi, cewa shi shaytan da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ku ba kwa ganin su. Kaga mutun yana tayin abubuwan sa bai san kowa na ganin sa ba, ashe aljani na ganin sa. Kaga cikin sauki aljanin nan zai zo ya bada labari, ya ga lokacin da barawo ya dauki dukiyar wani ya je kai wani wuri ya aje, ya boye a gindin wata bishiya, aljanin ya gani. Da haka ya zo ya gaya wa boka da suke hulɗa tare, suke samun kuɗi tare, ko kuma bokan yake samun kuɗi ta hanyar sa, shi kuma yake samun bauta ta hanyar wannan bokan, dan abin da yake samu kenan, inda su ba kuɗi suke amfani da shi ba. Yawwa, to sai su wannan haɗin kan tsakanin su, sai wannan ya bai wannan ya bautawa wannan, wannan shi ma ya bautawa wannan da abin da yake so. Sai zo in ka zo kana tambayar wani abu naka ya bata ko an sace maka shi, bokan nan sai gaya maka ga inda yake, kuma sai aje wurin sai a ganshi. Yawwa, to wannan abun ba wai su waliyai bane Allah ya ba su labarin wani abu, a'a aljanun ne suke ba su labarin ga abin da ya auku. Wannan kuma mujarrab abu ne da aka jarraba shi, malamai sun bayyana yana faruwa, tabbas kuma yakan auku. To shine suke cewa fa inna ma hi yasi wa qad taj'alu lahu ba'd al-ahwal fi musa'adatihim, wajen taimakon da suke yi, fa yaghtaru an-nasu bidhalika, sai mutun ya rudu da wannan. Yana cikin abin da malamai suke faɗa, ban sani ba ko na taba gaya mana. Daga cikin alamun da har ake gane boka da shi, idan ka je wurin boka Allah ya kiyashe ka. Yawwa, ko waɗannan da suke zuwa wurin boka zance dan ne wani abu a biya musu na wata bukata, ko wani abu nasu ya bata, ko kishi ya ta dame ta, ko kuma haihuwa bata zo ba shekara da shekaru an yi aure, to sai a tafi wurin boka ana ce masa malam. Haka suke cewa ko zai kuma yi musu aiki, duk abin sai ka ji an sa masa suna mai daɗi. Yau kuma duk ba daɗi a ciki, malam kuma aiki, aikin nan mun sani iri-iri, aiki dama suna ne ya tara, ko akwai aikin kirki, akwai kuma aikin sharri, to na boka dai na sharri ne. To wasu malamai suna cewa kana zuwa gun irin waɗannan mutanen, yana tambayar sunanka, za ka ji zai tambayi sunan mahaifiyarka, ba zai tambayi sunan mahaifi ba, ya sunan mahaifiya. To kana jin wannan, kasancewa boka ne. Shedanu sun fi son irin waɗannan abubuwan, kuma sannan yana gaya maka ko kana gaya masa wannan, ka ce ga abin da kake ji ko ga abu kaza, kafin ka fara sai ce eh har ma akai kaza, akai kaza, akai kaza, akai kaza, sai karasa maka labari, kuma ba nan akai. Kishi ya ce tai kaza, tai kaza, ta kullawa mai kishiyarta wani abu, wai an mata ajiya ko an mata binne ciki, ba zai ba za ta haihu ba ko ba za ta dau ciki ba, irin wannan abu. Sai duk ta fada ai shi ya gaya, sai ya gaya maka shi bokan cewa eh haka akai, an yi kaza, an yi kaza, ba ma sunanta wance ba, ai an yi kaza, an yi kaza. Sai su zo su hada mutane fada wannan abun ana yin sa. Kuma shedan aljanun nan suna ƙarya, akwai makaryata manya sosai a ciki, suna hada gaba tsakanin mutane. Aje gun boka, boka ya bada labarin ƙarya da aljini ya gaya masa, kuma ƙarya ce cewa wance ce ta yi miki sharri, alhaliku ba ta yi komai ba. Mun fahimci wannan, ana yi, suna faɗin gaskiya guda ɗaya, dama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, za su sami su, akwai wanda ake ce mu mustadiqu sam'i, gashi nan zai kawo mana, za su ji wata gaskiya guda, sai kuma su cakuɗa ta da ƙarya guda ɗari, sai su zo. In suka faɗi gaskiyan nan guda ɗaya, sai a yi tsammanin duk sauran abin da za su faɗa na ƙarya guda ɗari su ma gaskiya ne. Allah maɗauki ya sauƙaƙe mana. Shi yasa wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk mutumin da yaje gun boka ya gaskata shi, to ya kafirce da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum yake yayi harkar boka, harkar boka babu alheri a cikinta. Kuma shi yasa za ku ga a wasu kasashe in aka samu mutum yana tsafi irin wannan boka, dama hukuncinsa kisa ne, kashe su ake. Kuma wannan shine fatawar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in aka kama boka to hukuma, mu fahimta ba kai ba, ta kashe shi. Wannan shine wajibi akan hukuma, saboda a raba mutane daga irin waɗannan abubuwan, domin babu mutanen da suke cutar da al'umma irin waɗannan mutanen. Kaga mutum ai masa sihiri, a kuntuma masa wani abun bakin ciki, ko a shanye wani bangare na jikinsa ya shanye, yana da iyalinsa, yana ci da su, yana zaune lafiya haka kawai, saboda wani sun yi sabani da shi, sai ya zo ya biya shi kuɗi, kuɗin da ba wani mai daraja ba, wani mai muhimmanci ba, sai a je a lalata mutum ya zama mahaukaci. Inda Allah wasu irin mugunta ce wannan. Mace tana da mijinta, sun zauna shekara da shekaru, a ce wai an mata wata ajiya a cikin, ba za ta haihu ba, wata ce shekara goma sha wani abu ba ta haihu, kawai saboda muguntar wata ce ba ta so a yi wannan. Shi kuma wannan mugun an ba shi kuɗi ya je ya yi wannan abu, mace ba za ta haihu ba. Wannan mugunta ce ko ba mugunta ba? Wani a raba shi da idansa, wani a raba shi da kafa, wani a raba shi da aikinsa, wani kuma arzikinsa a yi masa wani abu ya lalace baki ɗaya, yana cikin samun alherinsa na halal na kasuwanci, sai a yi masa wani sihiri duk kasuwancin ya lalace. Wannan dukkansu ana yi. To kun ga shi yasa babu mutumin da yake abokin gabar mutane irin shedan, kamar da Allah madauke ga mana. To wakilin shedan kuma yaransa mai wakilta, mai aiki a cikin mutane, dama shine boka. Allah madaukaki ya raba mu da waɗannan mutane. Allah mai da sharrin su kansu, su tono abin da zai binne su. Allah subhanahu wa ta'ala ya raba dukkan musulmi daga sharrin boka, ya duk wanda ya je gun boka ya nemi wani abu a cutar da dan uwansa. Muna roƙon Allah madaukaki ya hana abin yiwuwa. Allah ya fi aljani ƙarfi. Yawwa, shi yasa in ka kama Allah ba wani wanda zai cutar da kai. Ka kama alqur'ani, ka kama zikirin Allah, su aljanin da ake aikowa su shiga jikin mutum ko su yi wani abu, da kansu suna faɗa cewa wanda duk ya karanta ayatul kursi kasa tinkararsa suke. Amma sai mu ta wasa zikirin nan ba mai, sai mu zauna mu tashambe dan mu, sai lokacin da wani abu ya faru sai kuma a ce za a tafi gun malamai, za a yi ta yawo nan a shiga nan a fita nan. Ya kamata mutum ya kama tauhidi, zuciyarsa ta wato ta tsumu da kadaita ubangiji, da kuma nisanta duk abin da yake shirka ne, ka yadda da Allah. Babu abin da zai same ka in Allah bai nufi ba. In ka tsaya da wannan, wallahi babu wani mai cutar da kai. Ka gamsu, ba ka buƙatar kai wata laya ka daura a jiki, wani kambu, wani guru, wani menene, duk rabuwa da Allah ne. In dai kana son Allah, to ka tsaya ga Allah, shi kadai kuma ya ishe ka. Sabubban da ake ɗauka dama su ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, kar ka kirkiro naka, ka bi zikiri, ka karanta alqur'ani, ka zama tare da Allah. Wal yakun lisanuka ratban bi zikrillah, kullun ya zama harshenka zikirin Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Aljanu ba sa san waɗannan abubuwa. Karatun alqur'ani a kullum, to insha Allah, Allah sai ya tsare ka. Allah tsare mu baki daya. Allah raba mu da sharrin waɗannan masu sharri, masu aikata abubuwa wato na cutar da mutane. To shine sai yake cewa kuma wal jinnu, haka ne ko? Yace wal jinnu aqdarahumullahu jalla wa ala. Su aljanu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su iko, shine aqdarahum, ai ja'ala lahumul qudrata, ya sanya musu kudura da iko. Ala ba'dil umuri, akan wasu abubuwa, la yaqdiruha al basharu, wadanda mutum ba zai iya ba. Aljanu Allah ya ba su iko yin wani abu da dan adam ba zai iya ba. Kama qala jalla wa ala, kamar da Allah madauke imam labari, qala ifritun min al jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Kun san kissar annabi Sulaiman da abin da ya nema a kawo masa na arshin Bilqis, yace wa zai zo masa da shi? Sai wani ifriti daga cikin aljanu. Ibnu Abdul Bar a cikin At-Tamhid ya kawo, yake cewa ma'abuta ilimi na ilmin kalami da kuma ilmin lisan suna bayyana cewa abinda ake cema ko aljanu ana kakkasa su kashi-kashi. Akwai waɗanda suke taba yara, galibi yace ana sa musu sunan al'arwa, su ake cema rauhanai. Akwai kuma waɗanda suke sun gawurta wajen halaka mutane da kauda su daga hanya, ana ce musu maradatu shayatin. To idan tamarrudin yayi yawa, ya kai ya gawurta sosai wajen karkatar da mutane, shi ake cema ifritu. Kuma janna yawa, wato wanda ya gawurta matuka wajen iya batar da mutane da kauda su daga hanya, shi ake cema ifriti. Yawa, to Ibn Abdul Bar ya faɗi wannan daga gun malamai, yake cewa Allah madauki kai yake cewa qala ifritun min aljinni, sai wani ifriti daga cikin aljanu, wani gawurtacce sosai daga cikin aljanu yace wa annabi Sulaiman ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ni zan zo maka da wannan al'arshin na Bilqis wato gadan mulki na Bilqis ko kuma na wannan mata wato mai sarauta a Yemen qabla an taquma min maqamik kafin ka tashi daga mazaunin naka inda kake zaune yanzu tunda majalisa ce yake kai kafin ya tashi daga nan zai zo masa da al'arshi yace wa inni alaihi laqawiyun amin ni mai karfi ne da iko akan in kawo maka sannan amintacce ne in nace zan kawo zan kawo shi ne ma'ana sai shi qala allazi indahu ilmun min alkitabi sai kuma wanda yana da ilmin nan na daga littafi ma'ana wanda Allah ya kore mai ilmin littafi nan malaiki cewa yani min alinsi yana nufin nan kuma daga cikin mutane mimman ullima alismul a'zam daga cikin wadanda Allah ya ilmantar da shi ismullahi al'azam sai ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mana a wasu hadisai guda hudu da suka inganta lafazin alismul a'zam a babin dirasatul babil asma'i was sifat malamai sun tattauna har malam Sulaiman Abdullah bin Umar ko Sulaiman bin Abdullah bin Umar ad-Dumayji ya rubuta wani littafi musamman akan sa sunan sa ismullahi al'azam maganganun da suka zo akan wannan mas'ala ta ismullahi al'azam menene ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma a cikin sunayen Allah akwai wanda shine fi kowanne girma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ji wani mutumi yayi wata addu'a Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd ashhadu la akwai wannan daban Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akwai ta riwayar kuma daban inda wanda yake akwai badi'us samawati wal ard a cikin ta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a kowanne yake cewa wannan mutumin da yayi wannan addu'ar ya roki Allah da sunansa wanda idan an roke shi yana amsawa baya barin addu'a ta fadi indai har mutun ya ambaci wannan suna to malami suka tattaunawa akan waɗannan hadisai guda hudu ne ingantattu a wannan babin kamar da shi Ad-Dumayji ya ambata a littafin sa a cikin wannan hadisai duka an fadi ismullahi al-azam amma ba a ayyana ba wasu shi yasa wasu malami suka ce al-hayyul qayyum shine ismullahi al-azam al-hayyul qayyum wasu kuma su ce ismul jalala shine ismullahi al-azam me ismul jalala sunan Allah Allah shine ismullahi al-azam malamin har zuwa yanzu sun saba akan wannan wannan yace wannan wannan yace wannan saboda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan wannan ba illa in ka dauki ga addu'ar gaba dayanta ita ce me wadda ta kunshi wannan suna haka ya fada to a cikin kuma addu'ar akwai sunaye ba guda daya ba kaga ba ayyana wai ba dan haka Allah annabi dai abin da ya tabbatar mana shine wannan mutumi da yayi addu'ar ya ambaci sunan Allah wanda in an roke shi da shi yana amsawa wannan shine ismullahi al'azam to a wannan guri kamar da malamai na tafsiri suka faɗa cewa wannan mutumi da yake zaune a gurin annabi Sulaiman a wancan lokaci yana cikin waɗanda aka ba su labarin aka ilmantar da su wannan ismullahi al'azam to shine suke cewa qala allazi indahu ilmun min alkitabi malam salih ali sheikh yake cewa ya ani bil ismil azam allazi idha su'ila bihi allah jalla wa ala ajaba wa idha tuliba bihi minhu a'ta shine sunan Allah mafi girma wanda idan aka roke shi da shi yana bada yana amsawa in aka nemi wani abu yana bayarwa sai yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ni kuma zan zo maka da wannan gadan mulkin na waccan mata kafin idan ka ya dawo daga dagawar da kai kyaftawar ido kenan to kaga yanzu wannan abu ai ya nuna me yasa malai kawo mana wannan ayar dan ya nuna mana abin da ya faɗa a baya cewa aljanu aqdarahumullahu ala umuri ko ala ba'd al-umuri la yaqdiruha al-bashar yawa Allah madauki ya bawa aljani iko akan yin wani abu wanda dan adam ba zai iya ba a ina annabi Sulaiman yayi mulkin sa ina ne kasar da annabi Sulaiman yayi mulki Sham musamman baitul maqdis Falastin inda ake cewa Falastin yanzu anan ne yawa to sai kuma a ina Yemen take Yemen a cikin kasashen Larabawa shi ma daga kudancin Makka anan gurin nan Yemen take to anan wannan mata Bilqisu take mulkin ta aje Yemen koda daga wato kasar daga Makka ne a ce maka aje Yemen domin Makka tafi Palestine kusanci da ina da Yemen idan mutum yana so ya je Palestine ta ina za shi misali in mutum yana Makka yana so ya je Palestine ko ya je Sham sai ya taho hanyar Madina ma'ana sai ya yi arewa kilomita 400 da wani abu nan sai ya zo Madina ya wuce Madina sannan ya tafi Tabuka kuma daga Madina kilomita 700 sannan ya tsallake ruwa sannan sai ya shiga Palestine in ko zaka je Yemen to dole kuma sai ka dawo nan baya kai kudu ka tafi Makka daga Makka ga bayan Taif sai a shiga kuma ƙasa mai fadi mai tsawo sai kuma a shiga Yemen kaga ashe wurin nisa ne da shi yawa to daga wancan wurin a dauko gadan mulki a kawo Palestine wannan irin nisan kuma a cikin kiftawar ido kaga dan adam ba zai iya wannan abun ba to shine abin da yake fada don haka aljanu suna da damar su aikata abubuwan da dan adam ba zai iya ba don haka shi yasa bokaye suke hada kai da su wajen cutar dan adam da kuma bautar da dan adam da yin sihiri da makamantan waɗannan abubuwa to masu yin sihirin nan suna saboda suna yin abun mamaki mutane a jahilcin su suna daukar waliyai ne wannan shine abin da yake da alaka da darasin mu asali ba magana ne akan bokaye ba a magana ce akan cewa wannan abubuwan mamakin da masu waɗannan makhariqu shaytaniyya din suke yi mutane a jahilcin su suna daukar cewa waliyai ne to ba waliyai bane darasin mu shine dama bambancewa tsakanin waliyan gaskiya da waliyan ƙarya ai shine asalin littafin mu ko to kar mu fita daga darasin abin da yasa ya kawo mana wannan magana kenan yawa don haka yin abun mamaki ko ta hanyar ƙaryar karama ko kuma ta hanyar wato hulɗa da bokaye da aljanu su ayi wani abu na mamaki wannan duk ba alama ce ta cewa mai gudanar da wannan abun waliyin Allah bane yawa to mu karasa sai ke cewa ila akhiril ayati har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi sai ce fadalla wannan ya nuna annal jinna sai wasu aljanu yaqdiruna ala ashiya'a aqdarahum Allah jalla wa ala alaiha wannan ya nuna mana cewa aljanu suna aikata wasu abubuwa wanda Allah ne ba su ikon aikatawa qala ifritu min aljin yamma mai tadi ayar ana a ce ka bihi qabla an taquma min maqamik mun san kamar da naga mana wannan littafi da muke karantawa musamman gun sharhi na kasa darasi ne na kasa wani bawan Allah ya zauna ya rubuta da haka sharhin da malami yake yana maimaita wasu abubuwa kuma wani gun kaje ya kamata da shi ya zauna ya rubuta da haka ni na san malamin sosai babban malami ne ya fi karfin waɗannan abubuwan akwai wasu abubuwa na larabci ba za ka je a maganganun sa ba inda zama ya yi rubuta to amma kasancewar magana ce ta kaset har da ammiya ta su ta gargaliya yadda aka saba sharhi duk sukan fita kuma shi mai rubuta kaset din ya rubuta shi yasa na ga mana kullum mu kula da yadda za mu karanta wannan wurare wasu wuraren sukan wani ba zai karanta su ya gane da sauki ba har na don lokaci dole nakan koma kaset din na asali inda ya sharhi wannan littafi inji wani gun akwai inda mutumin bai rubuta daidai ba a wannan littafin da yake hannun mu da haka sai a kula sosai yawa yace ahmilu laka al'arsha ma'ana zan daukan maka wannan al'arshi min al-yaman daga yaman ila baitika zuwa gidan nan naka ko fadarka au ila darin laka ko zuwa wani gidan naka kai fi sham sham qabla an taquma min maqamika kafin ka tashi daga inda kake faqat yace muddatu maqamika fil majlisi kawai matukar zaman nan naka zaman da kake a wannan majalisa za a je Yemen a kawo to shi kuma wani ma wanda ya fishi sai ya kawo shi a kifta ido to shine sake cewa fal jinnu wannan amma ya kawo mana wancan ne saboda wancan shine na magana aljani yawa sai ce fal jinnu su aljanu yukhbiruna suna bada labari bi mughayyabatin suna bada labarin abubuwan gaibi laysat mughayyabatin mutlaqatan amma fa ba gaibi ne mutlaka wanda ba kaidi ba to nan akwai bukatar magana akan gaibi akwai maganganu dama da malamai suke akan shi wai gaibi me ake nufi da gaibi in na tambaye ku me gaibi wane ya san gaibu wane bai san gaibu ba me ake nufi da gaibu duk abinda ya faku daga ganin ka baka ganin sa shi ake ce ma gaibi mun gane wannan ba wai babu shi ba akwai shi amma kai baka san shi ba tayu wani ya sani kai baka sani ba to gaibi malamai sun kasa shi kashi biyu akwai ghaibun mutlaq akwai kuma gaibi muqayyad gaibi mutlaq shine wanda yake da alaka da ilimin Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san al-ghaibul mutlaq. Duk inda ka ji a Qur'ani Allah madauki yana nafiyun ghaibi, to yana nufin wannan al-mutlaq ne. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Kace babu wanda yake cikin sammai da ƙasa wanda yake ya san ghaibu banda Allah. To ghaibun anan abinda ake nufi ghaibi mutlaq wanda babu kaidi. Amma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane sukan damu in an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ghaibi ba. Wasu mutane ko saboda jahilci ko saboda boye abu dan son zuciya, Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya gaya mana a cikin Alkur'ani shi da bakin sa ya faɗa cewa bai san ghaibi ba. Haka ne ko ba haka ba? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama massani as-su. Law din nan ku tana nuna babu da akwai ma'ana da an yi kaza. Yawwa, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama massani as-su. Wa nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yastakthir min alkhairi alladhi arad wa qad massahu shay'un min as-su. Ai kun san wannan a tarihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wurare da yawa wasu abubuwa marasa dadi sun same shi. A yakin Uhud me ya faru? An buge masa hakori. Inda ya san gaibi da ya kauce harbin nan ba zai taba shi ba. Mun san waɗannan abubuwan, wannan misalan suna nan da yawa. Ashe abinda ake nufi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa sanin Allah, yafi kowa kuma ilimi na abinda Allah ya ilmantar da shi. Wanda da gaibi ne, daga bashi labari to abin ya fita daga gaibi. In ya gaya mana mu ma mun san abin da yake, kuma yanzu ya fita daga gaibi. Amma duk abin da Allah din bai gaya masa ba ya san shi, to wancan da ba a gaya masa ba shi ake cewa ghaibul mutlaq. Kun gane yanzu? Yawa, wanda Allah bai gaya wa annabi ba yana nan tare da Allah. Alladhi ista'thara Allah bi ilmihi, wanda Allah madauki yake banci kansa da ilimin sa, shi ake nufi da al-ghaibul mutlaq, wanda babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala. In ko Allah ya ilmantar da wani, sawa'un manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko wani, to wannan abun daga ranar da aka ilmantar da wannan wani shikenan ya fita daga gaibi. Kun gane yanzu insha Allah? Yawa, don haka babu rikici mu ce annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, dan ba za mu ce ilimin sa dai da Allah ba. In muka yi haka ma ba mu kyauta masa ba, ko an kyauta masa? Yawwa, shi ya hana a kai shi matsayin Allah. In ka ce da ilimin Allah da na annabi ɗaya ne, komai da Allah ya sani annabi ma ya sani, baka kyauta wa annabi ba, kuma ka ƙaryata maganar Allah subhanahu wataala a cikin Alkur'ani. Da fatan mun gane. Yawwa, kar a fassara wannan abin da ƙin annabi, kamar da masu maganganu irin wannan suke so, sai to kun ji su makiya manzon Allah, kullun so suke su rage wa annabi daraja. Wallahi an zalunce mu, ba haka bane, kowa san ba haka bane. Yawwa, magana ce ta abinda Allah ya faɗa, ƙarya ne abinda Allah ya faɗa a Qur'ani? Kaga ba zai yiwu maganar Allah ta zama ƙarya ba. Maganar Allah nan ita ce gaskiya, ita ce wajibi mu yarda da ita. Allah ne ya faɗi cewa annabi bai sani ba. Don haka idan mutum yana tsoron ba zai iya cewa Allah ya yi ƙarya ba, sai ya sako gun ɗan adam ya ce ɗan adam ya yi ƙarya. To don haka Allah ne ya faɗa, ba mu muka faɗa ba. In ka karanta a Qur'ani kuma za ka gani. Allah maɗauki ya raba mu da son zuciya, Allah raba mu da san zuciya, Allah ba mu ilimi mai amfani da zai tabbatar da mu kuma akan hanyar da take ita ce daidai. To sai ki cewa faljinnu yukhbiruna bi mughayyabatin laysat mughayyabatin mutlaqatan, yace mughayyabatin an ba'dil bashar, wasu abubuwa da suka buye daga wasu mutane, ba dukkan mutane ba. Hasalat fil madi, wanda suka auku a baya. Wa rubbama akhbaru an mughayyabatin tahduthu fil mustaqbal, yace wala Allah za su iya ma ba da labarin wani abu da zai zo nan gaba. Aljanu suna da labaran abin da ya auku a baya, za su baka labarin cewa a zamanin sarki wani an yi kaza an yi kaza an yi kaza, sai su gaya ma wani ai. Kuma sannan suna da hanyar da za su ji wani abu daga wasu wurare na abin da zai auku nan gaba. Wannan shine yake so yi magana a yanzu, sai yake cewa la'alla ma lokaci za su ba da labarin abin da zai zo nan gaba. Yace wa min umman yakunu sadiqan, in suka ba da wannan labarin wani lokaci wasu a cikin su gaskiya suka yi, za su faɗi abin da ke nan in sarki wane ya mutu wanda zai sarki shine wane. Ai kan yi wannan ai ko ba ai? Yawwa, sai ce fi ma akhbara, zai iya zama gaskiya cikin abin da ya bada labari. Wa yakunu mimmal taqahuma mimma iltaqatahu almustariqus sam, wannan kuskure mustariqus sam'i ne, ba alifun da lamun. Haka yake a bakin malam din. da yake ya maimaita kalman ne da ya so ya ce almustariqu ne sai ya tsaya haka wanda in ya ce almustariqu an san yana nufin mustariqu sami to kuma sai ya so ya faɗi kalmar a faɗe sai kuma ya ce mustariqu sami sai mai rubutun ya sa almustariqu da kuma as-sami wannan kuskure ne yau ya zama me yake faɗa anan kamar da na ga mana dazu akwai waɗanda aljanu ne sukan tafi sama lokacin da mala'iku suke magana ko ake faɗin wasu al'amura za su rika jiyo abinda mala'iku suke faɗa ko a lokacin da ake saukar da wahayi kafin Allah madaukaki ya sa wa wahayi tsaro kamar da ya bamu labari a cikin suratul jinni ko yawwa to kafin wannan lokaci da kuma lokacin da aljanun za su matsa kusa da mala'iku su ji abinda suke tattaunawa za su iya jiyo wani abu da zai faru nan gaba kuma sai su zo su gaya wa boka sai ka ji boka ya faɗi wani abu zai faru nan gaba kuma ya faru kun gane wannan don haka boka ba gaibi ya sani ba hulɗa da aljani ce ta kai shi ya ji abu daga wurin aljani aljanin akai sa'a ya ji wani abu daidai kun fahimci wannan abu yawwa mafi yawa ƙarya suke faɗi amma sukan faɗi abin da yake daidai ne yawwa to shine sai ke faɗa wa yakunu mimma taqatahu mustariqu sam'i wa minhum wa huwa al-akthar daga cikin su kuma yace wannan kuma shi yafi yawa an yakunu kadhabatan su zama makaryata wannan shine mafi yawa cewa ƙarya suke yi fa yakdhibuna ma al-khabar as-sadiqi 100 kidhba sai su yi ƙarya guda 100 tare da wannan labarin na gaskiya da suka samu guda 1 to tilas mu tsaya anan saboda lokaci ya kure muka zo darasin gaba insha Allah sai mu maimaita wannan juz'iyyar domin abin ya bayyana sosai insha Allah da fatan an fahimci abin bi idhnillah ta'ala ana fahimta to Allah madauki ƙara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana ilimi mai amfani Allah ƙara mana biyayya da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk